أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله منا ميكا مسوش كيا ودي مغالا ميكوا ميكومي ديدا ودا موان مسلا شي دونغ باتا دا مهادرة ودا ونا مركزية سا بشريا وا دك سلولي كرما دا ببا يو إن شاء الله تعالى موضوع اندقاء تتونا shine yawaitar sakin aure dalilai illoli da tasirin su wajen rusa al'umma tare da hanyoyin magance su. Wannan shine mawdu'i na yau wanda za a tattauna insha Allah ta'ala. Wanda zai gabatar da wannan muhadara shine Malam Imam Abubakar Jumari, wanda yake sananne ne kamar yanda aka sani. Sannan sai kuma zai gabatar da wannan muhadara kamar da aka tsara ta minti 40 ne, saboda haka zaka duba 40 ɗinka daga agogonka don mu dan samu sabanin lokaci din. Sannan wanda zai yi ta'aliki kuma shine alƙali Malam Aminu Sa'ad, shi kuma zai yi ta'aliki na minti 25. Sannan sai kuma wanda zai tsokaci Sheikh Muhammad Nuruddin Zubair Dambo, wanda shi kuma zai yi wannan na minti 10 ne kawai, sai tambayoyi sai rufewa insha Allah ta'ala, bayan godiya daga shi shugaban markazi din Malam Bashir Lawal Muhammad. Yanzu mai kadin magana ga shi malam don gabatar da muhadara. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya ƴan uwa, bayan godiya da jinjina da suka tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komi, muna ƙara wata godiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu, ya shiryatar da mu, muka karkara watan Ramadana, muka azumci watan gabaki ɗaya, ya kuma ba mu iko muka sallaci sallan Idi, har ga mu a cikin kwana na biyu ga watan Shawwal a hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shekara ta 1439, wanda ke da miladiya yau 16 ga watan 6 shekara ta 2018. Muna kuma ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya tattara fuskokin mu a wannan matattara ne albarka, ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wa ta'ala, wani mafi tsarki, mafi alkhairi, mafi albarka a ban ƙasa gabaki ɗaya. Wannan cibiya ko kuma wannan masallaci na Ashaf Talha As-Salafi da ke wannan yanki na Tujunjukun, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala kai haske kabarinsa. mun tattaru a ƙarƙashin ƙoƙarin markazul wa'il islami wanda babban malaminmu malam bashir lawal ke jagorancin wannan cibiya. Allah ya ƙara masa basira, ya ƙara masa haske, ya kuma ƙara ma rayuwarsa albarka. To muna godiya ga Allah da ya haɗa fuskokinmu a wannan matattara, kuma ba tare da tsawaita a gaishe-gaishe da godiya ba, duk dai na tabbatar da Allah subhanahu wataala ya gode ma duk wanda ya kyautata, sawa'un an ambaci sunan shi ko ba ambaci sunan shi ba. Sai dai wannan yanki yana da kima a wurinmu, musamman kasancewar shi wannan babban malami da Allah ya masa rasuwa tun lokaci mai tsawo, wanda wannan masallaci ya gaji sunansa. Na daɗe daga ban sani Yakubu ina jin alkhairai da shi wannan bawan Allah ya tabbatar a wannan yanki. Da haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta masa, ya kyautata makwancinsa, ya kai haske kabarinsa. Sai kuma kasancewan babban malaminmu a Sheikh Ali Abdullah Kalex yana zaune a wannan yanki, wanda na san yanzu yana umara. Muna fatan Allah ya dawo mana da shi lafiya, ya tsare shi, ya ƙara masa imani da ilimi mai amfani. To sai kuma ɗaiɗaikun malamanmu ga su malam Tahir nan da sauran manya-manyan malamai da ƴan uwan da suke rayuwa a cikin wannan yanki. Duk dai roƙonmu da Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin alkhairi, ya azurta mu da kunnuwa masu jin gaskiya, da harafa masu faɗin gaskiya, da zukata masu kiyaye gaskiya, ya kuma tada mu a matattara na masu gaskiya ranar tashin alkiyama. Wannan muhabara zan kira ta ko tsokaci, na ga ya fi kamata a kira ta tsokaci da haskakawa da nunaswa, domin muhabara tana da buƙatuwan a ba ta waɗansu haƙƙoƙa a shar'anci. To ita kuma wannan banjinta ci waɗannan haƙƙoƙan wanda ya kamata a ce an ba ta, maimakon a kira ta muhabara a kira ta haskakawa da tsokaci da nunaswa. Musamman alhamdulillahi ga malamai a kusa, idan na ga malamai a gefe nakan saki jiki duk abin da ya zo ma a cikin tunani in faɗi, don na tabbatar da in na yi kuskure za a gyara. Na tabbatar da idan jahilci ya bayyana ilimi zai goge shi. Na tabbatar da idan wani garaje ko wani abu makamancin wannan ya bayyana, za a sa daccaku da sanin yau da gogewa cikin sanin al'amura na yau da kullum a daidaita al'amura. Da haka jama'a musulmi ku yaƙuri, zan saki jikina in faɗi duk abin da ya zo a harshena ba tare da wani tatatsantsan ba, domin na tabbatar da akwai nagartattun mutane a gefena, ba za su bari su ga gaskiya a an juyar da gaskiya ta koma ƙarya kuma su shigo da bakinsu ba. Da haka muna fatan da ni da ku Allah ya mana muwafaka ga baki ɗaya. Dan wani hanzari da ya kamata in yanka, ba domin ina son in nuna muku na yafi haka ba, ba wannan shi ne manufata ba, sai dai ina son kada wannan ya zama fitina ga ɗaliban ilimi. Wato a ƙa'ida kamar yadda na ce, idan za a yi fitar da muzakkira ko za a fitar da ƙasida wacce za a yi lecture a kanta, ya kamata ne a ce an bi ƙa'idoji na bincike na ilimi. Duk abin da ka binciko ka rubuta ga inda na gani ga malamin da ya faɗi, kuma duk abin da za ka binciko sai ka tace, ka tankaɗe, ka rereye, ba kowace magana ma ka ganta a rubuce ake rubuta ta a cikin ƙasida da muzakkira ba. To amma ita wannan takardun da ke gabanmu ba samu wannan gatan ba, kuma babban abin da ya safan da haka ɗin kasancewan haƙiƙatan in fahimci wajen rubuta wannan takardun sai 25 ga watan Ramadan, daidai kuma lokacin da ina shirye-shiryen shiga itikafi, kuma an gama itikafi jiya sallah. Hakanan dai dole ana cikin murnar sallah da shagulgulan sallah, ni kuma jiya na keɓe bayan la'asar na zauna na lalubo waɗannan abubuwan da na rubuta. Shi yasa za ka ba wani hadisi in kawo hadisi, saboda babu lokaci, babu lokaci, ko in kawo hadisi in ce wani ya rawaito shi, duk babu lokaci. Da haka dai muzakiran dai take kama da nazariya, waɗansu abubuwa waɗanda suke a ce hangen nesa, da kuma waɗansu abubuwa da mai yiwuwa a ce an tsatso su daga cikin nassu, amma dai ba ishara zuwa ga nassun ba, ba kuma yake haƙiƙin kowace matsala irin yadda ya dace ba. Wannan ina faɗi ne ba wai dai ku ɗauka na ta haka ba, domin kada ɗaliban ilimi su ɗauka irin yadda aka rubuta wannan takardar haka ake binciki ilimi ba, haka ake yi ba. Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Kamar yadda aka ce ana so a tattauna akan yawaitar sakin aure, dalilai, illoli da tasirinsu wurin ruguza al'umma da kuma hanyoyin da za a magance. Domin har kullum roƙonmu da Allah shi ne ya ba mu iko mai aure ko mu zauna lafiya. Saki ba ta daga cikin manufofi na shari'a, sai dai kuma saki na daga cikin ɗaiɗaikun abubuwa guda biyar wanda zamantakewan aure ya hukunta su babu makawa. Ba zai taɓa yiwuwa a yi rayuwar aure babu saki ba. Allah subhanahu wataala bai nufaka ba. Ƙaddaran Allah kauniya ba ta tabbatar da haka ba. Dole ne duk inda aka zauna sai an saba. Wani lokaci in an saba ana iya gyara sabani, wani lokaci kuma sabani baya gyaruwa har sai an kai ga rabuwa. Shi yasa Al-Qur'ani mai girma ya keɓe ayoyi mabambanta wanda ya yi magana akan saki da hukunce-hukuncensa da dokokinsa da ƙa'idojinsa da abin da ake so kowane musulmi ya kiyaye ya ji ya bi a dangane da al'amarin saki. Allah subhanahu wataala cikin Al-Qur'ani mai girma ya ce at-talaqu marratan, saki biyu ne. Kana da daman da ka yi saki yau saki daya, kana da daman da yake bayan wannan ka kare yin wani saki. In aka yi saki na uku ko magana ta riga ta kare. Kuma musamman akwai wata sura ma guda cikin Al-Qur'ani mai girma, ana kiranta suratu talaq, suran da ke magana akan saki da hukuncensa, wanda Allah subhanahu wataala ya fuskantar da magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. وان اياتنا دا مهمنشي متقاشن الامرين سكي دونين تافدين دا قائدوجين سكي سكي اغورغوجي زان كارنتا ايه مفسر ابين تيكي دوكي دشي كافو مفار كارنتا اسم wannan مذكره. الله سبحانه وتعالى ينتا يا ايها النبي يا كي wannan النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا طلقتم النساء idan al'ummanka da kai da al'ummanka za ku yi saki to fa talliquhunna li iddatihinna, kusace matayi a cikin iddansu shine cikin tsarkin da ba ku shafe su a ciki ba. Mace ta gama jinin al'ada kafin ka kai ga shafanta, kafin ka kai ga keɓewa da ita, to idan kana son za ka yi saki a wannan lokacin ne Allah subhanahu wataala ya shar'anta yin saki. Kenan duk inda saɓani ya kai ya komo, kila an yi saɓani akan kayan sallah, an yi saɓani akan takalmin sallah, an yi saɓani akan naman sallah, naman karkawa, aka fusata, to amma kuma ta yi tsarki kwana biyar baya, kuma kai kuma ka kusance ta a wannan kwana biyar baya, to haramun ne kai saki a wannan lokacin. Sai dai kai haƙuri har lokacin da za ta kai ga nan da sati uku ta ƙara yin wani jinin ke tsarki. Baka shafe ta a ciki ba, sai ka ce to kin tuna sabanin da muka yi dake sati uku baya, to ta sanadiyan wannan yau na saki da shine fa balliqu bunna li iddatihinna, kuma Allah ce wa ahsul idda, ku kididdige kwanakin idda, ku mata ku kididdige haka nan, ku ma maza ku kididdige. An sake ta lokaci kaza, da haka idan ta jini daya abin nan ya tafi, jini biyu in ta jini uku shikenan, haka nan za a biya kididdige daga mazan da matan gaba ke daya. Sai Allah ce wattaqullaha rabbakum, Allah ya san cewa duk inda ka ji ana maganar saki to hankali ya tashi, an samu saɓani, ba a saki cikin zaman lafiya, ana tsasawa, ana baje soyayya. Ya dube ta ce mai diya, ta ce mai diya ne kake so? Ya ce wallahi I love you, ina son ki, sannan kuma na saki ki. Ba a yi haka mafi yawan lokaci, in dai ba kuma dai sha-sha-sha da mare kan gado ba. In ka ga an yi maganar saki, to ana magana ne akan saɓani da kuma tashin hankali da damuwa. To sai Allah ya ce wattaqullaha rabbakum, duk iya inda aka kai ga kusata da tashin hankali da saɓani ya girma, to wajibi ne ku maza ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah cikin al'amarin saki. Haka nan ku ma mata ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah cikin al'amarin sa. Ba za ka sake ta ka ce tafi gidan ubanki ba. Ba za a sake ta ta ce wallahi ba zan kwana a gidan nan ba dan ba hanya ka tunce ni ba. Sai Allah ce la tukhrijuhunna min buyutihinna. Kuma ba kada ku gangancin ku take mata ku ce za ku kore su daga dakunan ba. To ko mata wala ya kharujina kada su gangancin cewa za su fita illa ayatina fashatun mubayyina. Har sai lokacin da aka ga matan da aka sake su sun zo da alfasha bayyananniya, ka sake ta saki daya ta ce wallahi za ka dandana kuda gidan nan kona shi zai babbaka shi zai, kaga ta aika an sayo maka fetar ragin gala. To kaga a lokacin nan akwai fahimta mubayyana, sai ka sallame ta ta koma gidan su. Ko kuma ta ce tunda ka sake ni kai ma uwanka ba za ta zauna lafiya ba, kaga ta je tana tada mahaifiyarka hankali, wannan lokacin sai ka ce ta fi gidan. Ko kuma ta ce tunda ka sake ni kuma za ka ga abin da ba ka so, sai ta fara gayyato ɗan tsoffin samarinta ta kira shi ta ce da Allah ka zo ina son ganinka. Kawai ka zo gidanka sai ka ga tsohon saurayin matanka. Kaga wannan fahisha ce mubayyana. A irin wannan lokaci sai mutum ya sallame ta ya ce Allah raka ta kiguna, shi ne ma'anar illa ayyati ne fahishatin mubayyana. Sai Allah ya ce wa tilka hududullahi. Kaga ire-iren waɗannan abubuwa su ne iyakoka na Allah. Ma'anar hudud na Allah shi ne Allah ya halarta waɗansu abubuwa amma in aka zo wuri kaza to a ci birki kara ketar wannan, shi ne ma'anar hududullahi. Allah ya ba da dama a yi zamantakewan aure, har ya ma ba da dama a yi saki in ta kama. To amma in an yi sakin ga abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake so a kiyaye, so ne ya rattabo su a baya ya ce wa tilka hududullahi wa man yata'adda hududallahi, duk wanda ya ƙetare iyakoka na Allah faqad zalama nafsahu, hakika ya zalunci kansa. Kuma shu'umcin wannan zalincin zai bayyana a rayuwar shi ko dai ta duniya ko kuma gobe kiyama, ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mishi tasiri da shu'umcin wannan haramun din da yayi zalintan kan nasa da yayi, Allah ya azabtar da shi a duniya kuma Allah ya azabtar da shi a lahira. Sai Allah ce la tadri la illa Allah yuhdithu ba'da zalika amra, kai wanda kai saki idan ka zafafa al'amura ka tsananta su to baka sani ba akwai wa Allah ya farar da wani abu bayan kai saki. Akan ya sake lokacin da hankali ya tashi ka ji mace tana gaya wa miji ni da in zauna da kai ga in zauna da bakin kai na ji wannan da kuni na, tana gaya wa mijinta in kana kaunan wancan uban naka dake daki gaya can ka rubuta min takardar saki. Haka ta zazzage mijin, amma kuma sai gashi daga baya an zo ana rara gifin komawa. Sai kuma kira waya assalamu alaikum, wai wancan ba ta kusa ne wacce nake, wai ya ba ta ex tana so ta yi magana da ita. Sai kuma gashi ana magana wai kai wani ko dan ma ziyara ba, ana rara gifin neman a koma. La tadri la illa Allah yuhdithu ba'da zalika amra, ko ka sace mace ka zazzage ta ka aibanta iyayenta da ke da uwanki da ubanki dukka zani, ka zage ta ka zage iyayenta kuma gobe ya kasance kana son ta dawo a kuma koma ana ta lallashi ana ban magana ana bibiya. Kaga ai akwai karanta a ciki, akwai rashin kan gado da rashin hankali kai abin da yake gobe kuma zaka dawo ana kafa maka hujja akai. To akalla wannan aya ta ba mu izina da asali akan al'amarin saki. To dan haka idan muna son mu fahimci ma'anan saki da Allah subhanahu wataala yi ta bayani a wannan aya da waɗansu ayoyi da suka gabata, a malami suke cewa ma'anan saki a shar'ance wato shine warwar kullun aure gabaki ɗayan sa ko kuma sashin sa, shine ma'anan saki. Domin kowa san aure kulla shi ake yi aqdi aqdun nikah kulla aure. To in aka ce saki shine ka kwance wannan kullun da aka yi, ko dai ka kwance jika igiyoyin guda biyu su rabu, ko kuma ka kwance sashi igiyoyi guda uku ne aka kukkulla lokacin da za a yi aure. Da haka idan mutum ya sake na farko ya kwance kulli na farko, in ya na biyu ya kwance kulli na biyu, in ya na uku ya kwance kulli na uku. Da haka auren gabaki ɗaya ya rubuce. Da haka in aka ce saki ana nufin kwance wannan igiyan na aure da aka kulla tsakankanin mace da namiji, shine ma'anar saki a shar'ance. Amma a harshen larabci aka ce afsalat sakin abu shine wofinta, shi duk da kusan ma'anar sa ɗaya ne, wofintawa da kuma rabuwa. To hukunce-hukuncen saki game da malaman musulunci suka yi magana cewa kamar yadda ka san wa'innan hukunce-hukunce guda biyar na shari'a, to shi ma saki yana da wa'innan hukunce-hukuncen. akwai lokacin da sake yake zama halal, a lokacin da ya kasance mutum ya auri mace aka samu matan kuma suna da mummunan ɗabi'a, mace tana da mummunan ɗabi'a tana kuma cutar da zamantakewar nasu, idan miji yayi amfani da wannan dama ya saki matarsa, sakin nan ya zama halal, saki a wannan lokaci halal ne. Wani lokaci kuma saki kan zama haramun gabaki daya idan ya kasance babu wata maslaha ta shari'a, babu wata maslaha ta ɗabi'a ta zamantakewa da mutum yake kuka da ita, kawai yana zaman shi kawai sai ya dubi matarsa ya ce ya fike ta, ko dai domin ya cutar da ita, ko domin ya bakanta ma iyayenta rai, ko domin ya ga wata yana son ya aura, babu wani dalili a shar'ance ko a hankalci da zai bada, to a wannan lokaci saki ya zama haram, domin Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun haramta mana tozarta dukiya, duk wanda ya saki babu dalili hukuncin shi ɗaya da wanda ya tozarta dukiya zai shiga cikin almubazzarai waɗanda suke almubazzaranci, zai shiga cikin waɗanda suke cutarwa, domin nasu ya ce la darara wala dara, ba cuta ba cutarwa, kai kada ka cuci wani, in an cuce ka kuma kar ka rama cuta da cuta, kar ka rama cuta da mugunta, duk nasu ya haramta hakan. To da haka duk dai wanda ya saki matarsa ba tare da wani dalili na shari'a ba ko dalili na zamantakewa mai ƙarfi, a wannan lokaci sakin nan ya zama haramun, Allah ya rubuta mishi zunubi a cikin wannan sakin. Wani lokaci saki kan iya zama makruhi in ya kasance babu wani dalili sai buƙatun sha'awar rai ko kuma ƴar ƙaramar cutarwa. ƴar ƙaramar cutarwa nan gidan kowa da shi, gidan kowa da shi, ba a taɓa zamantakewa babu cutarwa ƙarama, irin da ya saɓani ne da kullum mai komo ruwa sai ta miƙo maka juice, kawo mun abinci sai ta kawo maka abin sha, ire-iren waɗannan abubuwan cutarwa ƙanana ne yau da kullum, babu gidan da babu shi, har gidan manzon Allah akwai shi sallallahu alaihi wa sallam, gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai irin wannan abubuwan ɗan cutarwa ne yau da kullum. Akwai wata rana manzon Allah yana zaune da Nana Saudatu, sai Nana Aisha sai ta kawo mishi ɗan ganda da ta yi masa, da ta ba shi sai ta ɗiba haka sai ta ba Nana Saudatu, ta ce ga shi irin badawa ɗin nan dai nake shi, ba wai an baka da zuciya ɗaya ba, ita kuma Nana Saudatu ta ce ban ci, ta ce wallahi in baki karɓa ba zan watsa miki a jiki, ta ce to ba zan ci ba, ta kuma watsa mata, ta watsa mata, annabi ya ce ke ma zauna ta rama, kaga wannan babu yadda za a yi namiji mai hankali ji daɗi ga matan shi su biyu suna saɓani, cutarwa ne, amma irin wannan ƙaramar cutarwa ne, nasiha da jawo hankali da faɗakarwa shi zai gyara irin waɗannan abubuwa, ko kuma wani lokaci kai wa mata magana taimaka wani baƙin magana haka, wata baƙar magana ko wani habaici habaici, duk ana samu a zamantakewar aure. Wata rana Nana Aisha ta nuna zafin kishinta, sai manzon Allah yake ce mata au shedan din ya zo miki ko, to shedan ma kana da shedan sallallahu alaihi wa alihi sallama, zaman ta cewa aure ne kai baka cikin ya ba ni da haka, amma zaman ta cewa aure ya hana ya nuna wannan duk yana faruwa, yace shedanin ki ya zo miki, tace amma ma aka shedan kai baka da shedan din ne kai ma kana da shi yake, to ya zaka da irin wannan, da haka wai ka zauna ka ce kai ne namiji, kai ne wani bijimi, kai ne wani hotunin sa, kai ko soja kake kana da bindiga ko ba gaskiya ba, wallahi haka za a taka kan lokaci, kuma dole kai hakuri, dole kai hakuri ka a to za ka bindige ta ne, ai kaga dole kai hakuri ko ga to haka ne ka'ida take, to saki a irin wannan lokaci saboda irin wannan ɗan ƙananan matsalolin, to makaruhi ne shari'a, ba ta fatan haka nan, shari'a tana Allah wa daidai shi. Wani lokaci saki kan zama mustahabi idan ya zama akwai lalura ta shari'a, ya zama matanka ba ta da kamun kai, ba ta ka tsantsan gurin mu'amala da maza, ka yi nasiha, ka yi faɗakarwa bai dame ta ba, ko kuma ya kasance ba ta kula da gangan jikinta, ko mutum goma ne na sai su iya zama ciwawan zama, an yi nasiha an yi faɗakarwa bai tasiri ba, to irin wannan babu laifi a sake ta a matsayin ma mustahabi. Akwai lokacin da sake yake zama wajibi, duk lokacin da aka samu mace tana bayyana fasikanci, tana zina, ko ta koma tana shan kodin, ko wiwi kuma wannan fasikancin ya bayyana ko mace tana jin bokaye da ƴan boli sihiri kenan ko wai tana neman kujeran zama a gidan miji kar ai mata kishiya to irin wannan lokaci saki ya zama wajibi bayan kai nasiha da jawo hankali da faɗakarwa mai zurfi ya kasance bai magance matsala ba a wannan lokaci haramun ne ka ci gaba da zama da irin wannan mata kuma yana da kyau mu fahimci cewa jama'a musulmi namiji kadai ke mallakan saki iyayen miji ba sa mallakan saki kamar yadda ba sa mallakan komi ko madakoni idan ka dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya kawo karan dansa Abdullahi ya saki matarsa a lokacin tana cikin jinin al'ada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa cewa na dawo da ita ya kasa ce ma sayyidina Umar dawo da ita sai ya ce murhu faliyuraji'aha kana da yanci a matsayinka na uba da zaka umarci danka ka ce dawo da ita amma baka isa ka ce to na dawo da wannan matan ba kai uba ko wayansu daga cikin iyaye abin da yasa dole mu fahimci wannan a zamantakewar mu na Hausawa ban san waɗansu kabilu ba amma dai na san insha Allah ta'ala malam da yake babban alƙari ne zai ƙara mana haske akan wannan ana samun dawo da mata daga iyaye ko kuma saki ma wani lokaci daga iyaye to matukar dai miji ba safihi bane ba wawa bane mari hankali haka me nake ce mishi yawa galagal haka idan ya zama irin wannan mallakan saki da komai duk yana hannun waliyansa ko kuma ce wakilansa amma in dai ya zama mai hankali baligi to wannan miji shi yake cancanta ne sakin sa da kansa kuma ya zama akan zaɗin kansa ba an tarsasa masa ba laysa ala mustakrahin ala wanda aka tarsasa mishi ya saki to sakin bai yi ba misali kun tara neman aure da wani sai ya sa aka kama ka aka yi maka uquba aka yi maka azaba ya ce kai ka aure mun wanda ni na fara neman ta kafin kai da aka in baka sake ta ba yanzu za mu kashe ka sai ka ce na sake ta in sha sake uku za ka yi ba komi ka ce to na sake ta ba uku kenan ba in an tara na sake ta sake uku wannan ban kaura da shiriri ta ne wannan ba saki ba ne yawwa Allah madaukakin sarki bai zartar da wannan sakin ba domin an tursasa masa amma in dai akan zaɗinsa ko ne hankali ko baligi sai ya saki to wannan sakin ya tabbata in ana son ya dawo da ita sai dai a je a roƙe shi ko kuma a tursasa shi ana da daman da za a yi tursasa shi idan yanayi ya hukunta hakan kuma yana da kyau fahimci cewa ana iya yin wakilci wurin saki mutum ya wakilta wani ya ce je ka saki matata duk ya halasta a sharanci ko ka aiko da takarda ka cewa ne je kai mata ko makamantan wannan in dai an yi bincike an tabbatar da tabbas wannan saban daga miji shikenan magana ta kare saki ta yi amma da a samu wani yayi saki da wasa fa da wasa haka shi yana wasa ne haka kila matan shi ta yi abinci mai daɗi abincin ya ɗibo shi ya ce ka wannan abinci in ba ire-iren ki ba wance ai ba wace za ta iya irin wannan girkin kin ga da ba ke na aura ba ai da na ɗanɗana koda ta ce shi yasa ni na san wallahi ba kai ta ka iya rabuwa da ni ba in kaga abinci kaga kaza komi dai zamzan yake tafiya a gidan ta ce ni na san ba za ka iya rabuwa da ni ba ya ce Allah zan iya ta ce ba to sauran mutanen ka gani ya ce to shi ke nan na saki ki ana wasa haba malam ai jiddahunna jidd wa hazluhunna jidd wasansu gaske ne gaskensu gaske ne da ka duk wanda ya saki da wasa to hukuncin wanda ya saki da gaske ne sakin ya tabbata na sake ki to magana ta kare an kasta sake dai sauran igiyoyi biyu su kankano sai dai kuma zuwa an gama ka ce to na dawo da ke a kuma ci gaba da zamantakewa na auratayya to shi saki a shar'ance kamar yadda malami suke bayani ya kasu kashi biyu ne akwai sakin da yake karara
suna kiran shi as-sarih, at-talaqus sarih. Shi qarara ne, shine ai amfani da lafazin da zai daukan wani fassara in ba sakin ba. Ya dube ke ce na sake ki. Ya dube ke ce ke sakakkiya ce. Ya dube ta yace ana azhar na sake ki. To wannan kalmomi ba sa daukan wani tawili. Saki ne qarara. Ko irin wannan sakin idan aka yi shi saki ya riga ya tabbata. To akwai kuma saki na kinaya. Shi ba qarara ake fitowa a sakin ba. Akan yi amfani da wata kalma ce, sai dai kalman tana iya daukan saki, tana kuma iya daukan wata ma'ana wacce ba sakin ba. Namiji ya dubi matarsa ya ce ba ni baki. Ba ni baki. Wannan ai ba saki bane kai tsaye. Amma yana iya daukan saki. Ko kuma ya ce tashi ki koma gidan iyayenki. Ai ba saki bane. Amma kuma yana iya daukan saki. Ko ire-iren waɗannan kalmomin. Ni da ke faufau. Ba ni ƙara kwanciya a shimfiɗa ɗaya da ke. Ire-iren waɗannan kalmomi. Ba saki bane ƙarara. Amma akwai yiwuwan ya iya ɗaukan ma'anar saki. Ta irin wannan lokaci babu wani alƙalin da idan an yi wannan zai zo ya ce to ka riga ka sake ka daka ka saka. Kai alƙali ko kai uba ko waliyai ko wakilai ba wanda ya sai zartar da wannan a matsayin saki. Duk wanda ya wannan ya ketar haji na shari'a sai dai a tambaye shi ka ce mata koma gidanku me kake nufi saki ko kuwa ladabtarwa. Yace ka dawo gidansu a yi mata faɗa. Ka ga ba saki ke nufi ba. Ba ni baki ka gaya mata wannan ko baka faɗi ba. Yace wallahi na gaya mata kuma har yanzu ina nanatawa ba ni bata matuƙar dai ba za ta tabbata a cikin musulunci ba. Ka ga ce rage wannan dama kuma wannan matsala ce ta daban. Ire-iren waɗannan da aka yana iya ɗaukan saki yana kuma iya ɗaukan ba saki ba. To shi irin wannan ba a tabbatar da shi a matsayin saki har sai idan an tambayi mijin me kake nufi. Idan ya tabbatar da wani a matsayin saki sai ya kasta a matsayin ya saki. An kuma cewa ba saki ba ne ga hanzari na ga kaza ga kaza ga kaza to shi ne abin da ya wajaba. Kuma ire-iren waɗannan hanzarin jama'a musulmi yana da kyau mu fahimci cewa ita ce hakikanin manufar shari'ar musulunci. Wato kowace irin kofa ko min siririnta da za ka tunkuɗa shubha ko a badin saki ko a makamantan wannan abin da ya wajaba akan kowane musulmi ke da musamman alƙalai da wakilai da waliyai. Wato ga wata kalma idan ka yi amfani da wata 'yar shubha ƙarama ka tunkuɗe wani saki da ya faru in dai akwai wannan kofar a shari'ance to ya wajaba ka bi wannan kofar. Ko da ka fahimci cewa kamar famijin nan sake saki yake nufi amma kuma yanzu gashi an kare shi tunda ba sarihi yayi ba ya ce shi ba saki yake nufi ba shi yana nufin kaza ne to abin da ya wuce ba akan alƙali sai ce to auren nan fa yana nan ba a rabu ba auren nan yana nan ba a rabu ba idan ba alƙali ko kuma wani wakili ko wali ya zama shi ma galhanga ba babu yanda za a yi kawai sautin irin wannan jirwaye mai kama da wanka. Shi ke nan sai a aiwatar da saki a kansa wannan rashin kan gado ne kuma rashin hankali. Don haka a ƙarƙashin wannan sai malamai suke cewa to sakin ma gabaki ɗaya in an dube shi da kyau yana da fuskoki guda uku ne. Akwai wanda suke kiran shi at-talaqul munajjam, sakin da yake in dai an yi shi kawai ya riga ya faru shi ne irin wancan da muka yi bayani as-sarih ɗin wanda ya fito ƙarara. Na sake ki magana ta rayuwa kawai shike ko da wafa ko da gangar in dai mutum yayi wannan shikenan magana ta kai. Sai dai idan da yayi sakin da mantuwa ko da rafkana ya rafkana ko da mummunan zato yana ce wance ce sai ya sake ta ashe ba wance bace to irin wannan sakin bai faru ba inna malamal bin niyyati wa inna li kulli mar'in ma nawa sai mutun ya manta sai ya saki yana son ya ce ba zan sake ki ba, sai ya ce na sake ki. Ana iya samun wannan kuskuren harshe, sannan take bai faru ba saboda innamal a'malu binniyat. Yana son ya ce ba zan taɓa rabuwa da ke ba, sai ya ce wallahi daga yanzu ina na rabu da ke. Misali, ana iya samun wannan. Ana iya samun mutum ya fusata, fushi ya kai fushi har ya kai ta hayyacinsa, sai ya saki, sannan sakin bai yi ba, kazance mafi inganci. Sakin da ya gu abin nan, fushin da ya gusar da hankali, akwai wanda yake idan ya canzara yakan zama kamar karamin mahaukaci ne a wannan lokacin. Hukuncin shukuncin mahaukaci, hukuncin shukuncin yaro ƙarami, idan ya saki a irin wannan lokacin bai yi ba. Ballantana mahaukaci da yake cikin hauka, haukan ya tashi mishi ya zo ya ce ya sake ta, to kar a ce shi kenan sai maganar kwashe kaya. Ai ya ce saki uku ya mata, wannan sakin bai yi ba. To amma dai saki ya fito karara gani hankali baligi akan zaɓin kansa, to wannan saki almunajjat ne, dole ne a tabbatar da wannan saki. To akwai saki fuska na biyu, shi ne abbalaƙul muba, sakin da aka jiɓinta shi da wani abu. To shi da zaran abin da aka jiɓinta sakin gare shi ya tabbata, to sakin ya faru. Idan Allah ya kai mu baɗi ɗaya ga watan Shawwal, to na sake ki. Kaga an jiɓinta shi zuwa ɗaya ga watan Shawwal. Duk ranan da uwar gidana ta dawo gidan nan, to ke na sake ki. Sai da sarrafa da uwar gidansa, sai da kullum uwar gidan makirci bai bayyana mishi ba sai daga baya, sai suka je suka shirya za ta dawo. Sai yake gaya mu ita makira cewa duk ranan da uwar gidana ta dawo, to ranan nan sake ki take da. Ana zaune ko bayan sati ɗaya sai ga uwar gida ta dawo, to shi kenan sake ɗaya fa. Amma kafin dawon uwar gida fa ba sake. Wannan afalaqul mutaffin, in aka jiɓinta shi da wani abu, to da zaran abin da aka jiɓinta sake da shi ya faru, shi ke nan magana ta ƙare sake ya faru. To saki fuska na uku shi ne abbalaƙul mu'allaq, sakin da aka ratayar da shi da wani abu. Shi kuma ya ce in kika sake fita daga gidan nan, na sake ki. Idan kika sake shiga ɗakin wanci, na sake ki. In kika sake kunna rediyo kika kora ƙaran shi, ko na sake jin kiɗe-kiɗe a rediyonki ko a wayanki, ko na sake ganin kina kalle-kalle na batsa ko kuma kuman Hausa a waya, to na sake ki. To shi kuma nan abbalaƙul mu'allaq ke nan, an ratayar da sakin da wani abu. To sakin ya yi in ta sake yin ko bai yi ba, to gaskiyar magana ita ce sai an lalubo niyyan wannan bawan Allah. Idan ya kasance shi barazana yake so yi mata, ba wai yana nufin ya sake kan bane, barazana ce da tsabar tsoratarwa. Yana ce ita raguwa ce tana tsorata an mata irin wannan barazana, ashe wata jarima ce akan saban Allah. Ka san ko ni jarimi ne akan saban Allah, kun kuma za ka same shi gashi da ƙarfi a jiki, amma bala'in raguwa. Ana ce mishi Allah ya hana sai ka je shi tibis, ana ce mishi manzon Allah ya hana sai ya samu raunin gwiwa, wani ko ka gan shi dan firit, wata ka ga ta yar firit ga sanan mala kamar ga hure ta tafi. Amma ba gurin sabon Allah bala'in jaruma ce. To magana ta ce magana banza ba wanda isa ya hana ni fita wallahi in je dakin wani, wallahi ba wanda isa ya hana ni kallon kin. Kawai kana dawa sai ka same tana kallon wannan filmi, sai ka same ta fita daga ɗakin ta je ɗakin wanci. To a wannan lokacin idan kai ka yi nufin tabbas in ta saken a nufinka a niyyanka sakin ka ke nufi, to a wannan lokacin sakin ya faru. In ko ka yi nufi a cikin zuciyanka cewa dama ba sakin nake nufi ba, tsoratarwa ne da razanarwa, ko Allah ya sa ka karyo ka bi abin da nake so, kila an fahimce da kyau, to a wannan lokacin saki bai faru ba, sai dai hukuncin kaɗai da wanda ya rantsuwa. Kamar ka ce mace billahi allazi baki isa ki ƙara kallon fim ba, sai kuma gashi ta yi kallon fim din ta karya maka rantsuwa kenan. To a wannan lokacin hukuncin ka hukuncin wanda ya rantsuwa ne, da haka sai ka je kai kafara rantsuwa. Kila an fahimci da kyau. Babu laifi idan zama ya ƙi daɗi mace ta nemi namiji ya sake ta a sharance akwai wannan kofa. Idan aka sami wato miji baya iya ciyar da matarsa kullum sai dai matan ta fita ta je ce wa ƙote ba za ta samu abincin da za ta ci da ita da 'ya'yanta, a wannan lokaci idan cutarwa ya yi wa mata suna iya neman mijin ta ya sake ta a gaban alƙali. Ko kuma yayin da cutarwa ya yi yawa kullum duka kullum zagi kullum ɓatanci, a irin wannan lokaci anyi a daidaita al'amura sun ke daidaituwa, mata suna iya tafiya gurin alƙali ta ce ina neman ka tursasa mijina ya sake ni. Haka nan babu laifi idan mijin baya zama shi ne kullum yana Legas yana Fatafa shi ne kullum ba dai ya zama sai wata uku ɗin biyar shida bai ma dawo gida ba, in ya dawo gida da safe kafin yamma ya gaba sai ji tsoron faɗa zuwa ga fitina. Babu laifi da nemi a sake ta. Idan wani aibi babba ya bayyana ga miji kamar mijin kuma ya zama ba shi da lafiya, an yi aure ƙin lafiyan shi rab amma daga baya kuma babu lafiya ta zauna shekara ɗaya shekara biyu, irin wannan babu laifi ta nemi alƙali ya raba auren. Ko kuma idan ya zama mijin dai bai iya kiyaye duka haƙoƙa na aure, duka wannan babu laifi mace ta nemi a sake ta. To dalilan da ke kawo yawan sake-sake a haƙiƙanin gaskiya dalilan nan fa ba za su ƙididdigo ba in ana son fillafillan su ne, domin duk abin da ba ka tsammani yana iya haifar da sake yana iya haifar da sake. A kan kawai ɗauko min rigata shaddan nan green in tafi ibi sai ta je ta ɗauko bulu wannan fa yana iya kawo sake. A kan kawai ɗauko min kotin nan mai ɗan abin nan mai ɗan hannu ko mai ɗan tulluwan nan sai ta je ta ɗauko kofi mai yalwa yana iya kawo sake. Saboda shaidan inna shaidan yin zaho bainakum, shaidan ba inda babu shi. Shaidan yakan tara magoya bayansa ya ce musu kowa ya gaya mun abin da ya je ya yi nishari na banna, wannan ya ce na je ne kaza, shaidan ya ce ba kai fani ba, wannan ya ce na je na sa shi ya kaza, ya ce ba kai komi ba. Idan wani ya zo ya ce ni na je gidan aure har sai da na tabbatar da na haifar da saki an raba auren, sai shaidan ya sami shakan biyu ya ce yawwa ire-iren ku muke so a kusa, sai shaidan ya jawo shi kusa da shi sai ya bashi wani matsayi ya bashi wani rufaji daga cikin fadawansa. To idan dai shaidan yana bada lambobin yabo ga shaidanin da ya iya raba aure, to za ka iya fahimtar cewa kenan komi ma na iya raba aure. Wani lokaci ka sai mata mota wannan ya zama sanadiyar rabuwar aure, wani lokaci ka takura ta wannan ya zama sanadiyar rabuwar aure. To amma akwai waɗansu abubuwa ɗin da ke so ne a jimlace su ƙa'idoji ne, in an tsare su insha Allah ta'ala za a sami sauƙin rabuwar aure, ko kuma a ce kutsa musu shi ke haifar da mafi yawan rabuwar aure idan an dube su a jimlacensu. Kaga jahilci na daga cikin abin da ke kawo rabuwar aure, jahilcin addinin musulunci da kuma jahilcin zamantakewa da rayuwa. Jahilci na addini, mutum ya yi aure bai san dokokin Allah cikin auren nan ba, sai ka ji kwamata la da shiriri ta da rudani a cikin abin ya wuce da kake tsammani. Jahilci na taimaka ma rabuwar aure, da haka maganin wannan shi ne a ilmanta a addinance. Haka nan jahilcin zamantakewa, zamantakewa mutane littattafai da dama malamai suka rubuta akan yadda ake zamantakewa, iyaye su zaunar da mata su nuna mata yadda ake zaman aure, iyayen da suna yi amma iyayen yanzu san kai ya sa ba sa yin wannan. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, saba ma Allah na jawo yawan sake-sake a cikin al'umma. Wanda ma ke da ilimin bai aiki da ilimin shi ba, ya san haƙoƙan aure ko ta san haƙoƙan aure amma ta taki, sai kaga ana yawan samun rabuwar aure. mutum ya san dokokin Allah cikin al'amarin auren nan ba abin da bai sani ba amma kuma ya ki aiki shi ita ma matan ta karanci dokokin Allah cikin aure amma ta ki aiki shi
kaga babu mamaki a samu saki a cikin irin wannan zamantakewa
san rai daga miji ko daga mata ko daga iyaye na san abu kaza zai fusata shi amma bari ne shi kuma ya gane an yi laifin a fusata shi sai ya ga to ba zan iya ba na san abu kaza zai cutar da ita zai cutar da iyayenta bari ne in aka yi mata ita kuma sai ta koma gida iyayenta kuma su kuma sai su ce to shikenan babu wani sauran zamantakewa sai a koma gaban alƙali kan gare wa miji ko girman kai ka mace ta rika girman kai ga miji ya aure ta Allah Allah sai ya kasance tana mishi wani isa da fankama da fariya ita tana aiki shi kuma yanzu an sallame shi aiki dole wannan ya haifar da girman kai yi min kaza ta ce ba yanzu ba wani mutum ya kawo muku kan matarsa sai ta zo ta sallame shi wani da kake so a yi yau ya ce ki je ni ban da zaɓi duk abin da kika ga ya dace a yi na abin ciki ni dai dan Allah ka gaya mu ni dai dan Allah ka gaya mu sai ta matsa mishi idan ya ce to shikenan ki mana dan waki ta ce billahi allazi barani ba a shaida ma iskanci kawai ta shirya su saba ni to kaga wannan zai kawo rabon aure in aka yi ɗaya biyu uku kai hasali ma dai yanzu magana da muke yi ya kuma sake ta ya kawo mun kuka ne a lokacin ba a yi sakin ba amma kuma gashi yanzu ma an yi sakin yanzu haka ana cikin tana cikin idda kaga wannan na kawo rabon aure da yawa sannan ketare haddin shari'a yayin aure sai wani saurayi ya ga to a dai da yawa rana daya za a yi ce mun yi fati an haɗu maza da mata an cashi what next kawai dai rana daya ko dangin mata ai tabarruji a saba ma Allah ai fito na fito da Allah to billahi alladhi la ilaha illa huwa Allah zun abin nan mun take mu ne yawa Allah subhanahu wataala ba a yi mishi da fi a banza sai ya daukar sa wani daga cikin tabi'u tabi'i yace ni kan gane na saba ma Allah idan na ga yanda mata na take kan gare mu in ga yanda mata ta take kan gare ni to ya gane ko ya samu matsala a tsakanin shi da Allah Allah zunci kam yana daukan fansa da aka an saba ma Allah a wurin aure to wannan kuma zai bayu ne zuwa ga Allah subhanahu wataala ya muku kuba cikin auren har ta kai ga saki wannan misali da yawa ya faru akan wannan babu lokaci da za a ta kawo misalan idan kasance mace ta kafa wurin abin da ya wajaba a kanta na zamantakewa wannan na kawo rabuwan aure kamar mace ta zama ba ta iya kwalliya ba kullum kai kana ta tawo shi wani ya je poli wani ya je ABU wani ya je wurare daban-daban da mata suke bayyana wata mata in ka ganta ta fito ta taba kwalliya tsoron Allah da hangin gidan lahira zai saka kawo da kai amma tabbas akwai ajin kallo kai kuma in ka zo naka sai ka rika can wai tsaya wai ni mata ta mace ce kuwa ko ko mata maza ko muzu-muzu sai ka fara ta kasa gane wai matar ka mace ce ko ba mace bace in ka ga can sai ka ga tabbas wancan mace ce amma kai matan ka baka ganin alamun matataka a kanta kai wani sai fata kai wallahi irin wance ka mace in je in wancan ne mata ka ji wannan ba za su makoni da ita ba daga nan sake na iya faruwa ko ya kasance mace bace iya girki ba akwai matan da idan ta zo da shinkafa da manja da man gyaɗan da magin da duk haɗa sake lokacin da kawai ta zama a yamu ta kawai bisa mun ga baki wata ta yarda suka ji shiri ko wace ne da irin nata in mace ta zama bata iya girki ba ga mijinta na yawan baki yana gayyato mutanen kirki masu alfarma kullun sai dai ta kama kani ga abinci har abinci amma duk wanda ya dan cokali ɗaya biyu sai ce alhamdulillah jazakallahu khair ka san yau sallah na ci abinci sosai nan korin dadin abincin idan namiji ya ga ba sarki sai Allah ne zai yi sai ce to shikenan wannan baiwa Allah ta koma gidansu ko kuma ya kasance mata bata iya magana ba ya zo mata ya ce to wanda kin ga kuma kaddaran Allah da ya faɗa mana kin ga taka dana da aka sallame ni daga aiki ni sallama ba aka yi ba ban shi ba jira koci Allah nan kai ta shafa ni dai wallahi tallahi zan salla ni sai kai mu kaga ban kawar riya haka ya kamata ki yi shirin wannan magana
akan wannan maganan wallahi wani sai ya ce to na fahimci ba kauna ta kada tiya take yi ba tafi gidan to idan dai ya kasance mace ta kasa
mun ci kudin yayi a riga ta
idan ya kasance mace ta kasa a abin da ya kamata a ce ta tsare a babin zamantakewan aure to wannan na daga cikin ababen da ke kawo rabuwan aure idan ya kasance mace ba ta iya lallashi da ban magana ba matan Hausa da Allah shirye mu matan Hausa mafi yawan su ba su iya lallashi da ban hakuri ba yau miji ya cin zara sai sai ki shuru in ya dan sako sai ki je ki lallashe shi wani ni na san ban daidai ba kai hakuri ka yafe mu shi kuma a lokacin nan yana cin zara yana tsiya ki san ku yadda kai kai hakuri dan Allah kai hakuri ba zan kara ba in kina da dan cin hanci da zaki bashi ki bashi kin yo juice kin yo waye kin yo waye kin yo waye kuma kin bari sai dare irin karfe 9 din nan ba lokacin da bacci ya ɗibo shi sosai ba kin je kin taba kwalliya kin yi kwalliya sosai kwalliya da irin wanda ake duk kun gana da nake nufi kwalliyar da ke ko bai dan Allah ba zai yi dan wani Allah irin wannan yi dan wani Allah ba laifi bane mun dan ba da wannan kissa al-imam abin nan ina jin Amash Suleiman bin Mihran al-Kahili ina jin ko shi ko dai wanda daga cikin tabi'ai ya samu sabani da dalibansa al-Imam Az-Zahabi ya kawo a cikin siya sai ya dakatar da su ya kore su daga makaranta na wata daya ya ce ya kore su na wata daya suka bi duk hanyar da za su je su ba malam hakuri malam yake yadda sun bi makwabta sun bi dattawa duk malam yake yadda sai wani daga cikin su ya kawo shahara na bata gurin iyalin shi mana a dan sami abin alheri a yi mata aka dan sami turmin zani da waye da waye da aka kai mai iyalin shi aka ce da Allah ki roƙo mana malam shikenan ana ba ta wannan yau gobe kawai sai malam ya aika ma dalibai ya ce a dawo makaranta to da yake abin duk fi sabilin lahi ake yi sai daliban suka ce Allah gafarta malam mun bi duk hanyoyin da zamu bi amma ka ki yadda amma gashi kuma ka aiko ka ce mu da me ya faru sai ya ce kun bi ta wani mai ceto ne da ke zuwa tsarara ba daidai yake da wanda ke zuwa da riga ne mu balli ba yana amfance da kyau to wannan na dan kawo shi ne saboda mata su dauki zana irin wannan bayi to kasawan mata akan wannan yana kawo rabuwan aure sannan shi ababen da ke kawo rabuwan aure shine mace ta zama tana kyaman ƴaƴan mijinta wanda ba ita ta haifa ba duk namiji ne hankali ya ga matan shi tana neman ta raba kan ƴaƴansa wallahi sai ya ji baya kaunanta kuma akan wannan kowane namiji zai iya rabuwa da matarsa kiri-kiri ya ga ƴaƴan shi ne amma wannan kina nuna ke ba naki bane wannan ba naki bane babu namijin da zai dauki wannan duk ruwa ɗaya ne kuma duk danganta ɗaya ne daga nan har tashin alkiyama sun ababen da ke kawo rabuwan aure tsoma bakin iyaye cikin zamantakewar ma'aurata irin san kan da iyayen zamani suka koma suna yi akan ƴaƴansu abin ban al'ajibi a da idan namiji ya auri ƴarka to sunansu duka ƴaƴanka amma a yanzu iyayen yanzu wannan ƴata ce wannan kuma miji ƴata ba ɗanka bane kai aurinka da haka idan ya laifi ƙaramin laifi sai yarinyanka ta kira ka a waya assalamu alaikum baba ni dai wallahi billahi ni ba zan iya zaman nan ba ba abin da zai mun kaza 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 to ki tsale inda shi ki dawo gida in bai yin auren nan ne daga sabani guda daya shikenan sai uba ce ya ta dawo gida in ba yin auren nan ne shikenan sai a jira miji idan mijin nan ya fasata yaga dan ne za a matsa mun sai ce to nan sake ta to kai uba za kai buri ƴar ka ta je sai ta kwanta zani a ɗakin mazaje da dama ai babu uba ne hankali da ya kamata iyayen ja idan ƴa ta kawo musu kuka dukanta ma suke yi ta koma ɗakinta in ya so idan hankali ya kwanta sai ya kira mijin mene ya faru kaji 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 sai dai fa matan ya mata faɗa ya lallashe ta ba ta magana amma dai ba wace wuya ji wai kawai daga kan ƙaramin abu ba iyayen da haka kuke Allah ya saka muku da alkhairi mu kuma iyayen yanzu Allah ya shiryar da mu wannan na daga cikin abin da ke kawo rabuwan aure shi abin da ke kawo rabuwan aure da sake sake sukurkucewar iya mace menene nake nufi idan sinadaran da Allah ya gina a cikin jikinta na mace ya sukurkuce to ina ga maka da matsala kuma an yi ittifaki cewa matan Hausa su ne ba su da wannan kangada mace tana ji tana gani za ta sukurkuce tana ji tana gani ba ta dauki matakan da za ta gyara gangan jikinta ba. Wannan gyaran gangan jiki ne ke nufi. Idan ka dubi matan Igbo, matan Inyamurai, suna da waɗansu abinci wanda suka sani wannan abincin na gyara musu sinadaran makaman jikinsu ne da za su iya faɗa da shi in faɗa ya kama. Kun dai gane. Amma wannan mace ta zauna ga hafkai ba mala ba zo da kai ta kalle-kalle ba, kuma abu yayin da za a ba a gyara waɗannan ba. Na ji da ta kashe ku a wani fira da aka sanya shi a wasa, wurin faɗo nan tun da hikaya ne ke ba ba tsaba ne, ana aka sanya shi a cikin gidan talabijin ɗin wasa yana magana akan abin da zai gyara mace jikinta. Ya ce matan Hausawa ne kawai ba ta damu da ko nonon ta zube ko ya tsaya daidai ba abin da ya dame ta. Ka ga nono kamar slippers, ba dole a samu matsala ba. Wannan ba ba tsanci ba, ina hikaya ne, ke da amfani da kyau da aka ita wata damu da gangan jikinta ba. Da aka mata ta su kurkuci ƙazanta, wata kana son zama da ita amma tana buɗe baki kamar an buɗe shadda. Dole ne wani lokaci in cutarwa ne cutarwa na mijin, kakan haƙura da wannan matan ba larewa ce zai zama da kaka. Ina amfani da ko kuma mace ce watsi da sunan Alfitsara da manzon Allah ya shar'anta, kaga wata sabar gashin hammata har yana dansa kuka, wata sabar gashin mara, ga wuri kullun tsarki ake ana sa ruwa, kullun wurin a rufe, kuma wurin dama ba a bayyana yake ba da tara kashin iska, ba dole ta kawari ba, dole ta kawari. Da haka dole wannan namiji ya bashi izini akan ya rabu da irin wannan mata. Ko kuma abin nan kaga wata tana da kumba haka ta jin mamijinta ciwo, ko kuma wata kaga kunninta kana dan lahan kunninta sai ka ji yana wari ko yana daci ba ta wanke kunni. Albarajum, waɗansu malamai suka ce duk wani kusurwa a jikinka wanda ke ɓoye shi ne wanke shi, yana cikin sanin fitsara. To irin wannan dai kan kawo rabuwan aure a mafi yawan lokaci. Daga maza kuma akan samu ɗanɗane, wani shi yana nan shi yana son kowane irin chocolate ya bayyana sai ya ɗanɗana ji irin shi, za ka dole ka samu rabuwan aure da yawa. Ya auri irin wancan ya ce a to Allah, kuma sai na ɗanɗana iri kaza, kuma shi gashi ba hali yake da shi ba, za ka sai dai ya saki wannan ya samu wani zubin. Kuma wannan na daga cikin kurakurai manya da ke haifar da rabuwan aure. Wani namiji na nan ne ɗanɗane-ɗanɗane. Sannan fushi, fushi idan aka ke ɗaukan mataki na shari'a yana kawo rabuwan aure. Akan ƙaramin abu nan da sai ga an fusata. Mummunan zato, mace ta ga ta fahimci kamun kaza daga mijinta sai ta ɗauki matakin azabtar da shi.